mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 dalil kamarar zamani daga nan rukunin kotunan shari'ar musulunci da suke zaman su a kofar kudu inda wasu al'amura suke ƙara bayyanar da kansu tare da tabbatar da su a zahiri domin dai duk wanda yake bibiyan mu a cikin shirye-shiryen musamman shirinmu na jiya a irin wannan lokaci ya ji mu da wato ainihin kungiyar kare haƙƙin dan adam dangane da batutuwa guda biyu na farko abin da ya shafi man fetur da kuma yanda kungiyar take batun cewa a wannan tsakani matsalolin da suka fuskanta ko in ce korafin da suka kafa karba sun fi yawaita a matsayin samun juna biyu ga waɗanda ba su da aure a kai ga haihuwar ƴaƴan da ake kira na gaba da Al-Fatiha wanda ya zuwa yanzu ma a ɗaya daga cikin kotunan wannan guri a iya cewa hakan ce take faruwa kuma ake ta tafka shari'a akan irin wannan al'amari wanda a wannan karan din ko in ce shi kuma akan wannan batu abin ya je ya dawo har aka yi ta shi ma batun cewa an ma farga an haihu ga kuma wanda ake zargi da wannan al'amari amma dai shi tuni aka wato ainihin bincika aka kuma gano cewa shine wannan al'amari a matakin unguwa a matakin su waɗanda suke ƙara don haka wato ainihin suka ce shi yayi wannan batu amma shi sai ya garzayo gaban kotun yana da'awar cewa an ɓata masa suna ita kuma kotu ta fara bincike ta gano cewa ɓata masa sunan aka yi ta bi masa haƙƙinsa ko kuwa dai a'a da gaske ne shi yayi wancan abu albashi shi ma sai ta yi hukuncin da ida ce to ya zuwa yanzu dai lauya ya shiga cikin wannan case din an kuma fara sauraron shari'ar har a yau ma kuma wato ainihin an riga an zauna an kuma saurari shari'ar mun kuma zan tada lauyan da yake cikin wannan shari'a wanda yake tsayawa wato ainihin masu kariya kuma yake ganin akwai yiwuwar fare shi juye da mujiya kafin daga bisani kuma muka zan tada shi wanda yake wannan ƙara na cewar an ɓata masa suna ga dai yanda tattaunawar tamu ta kasance da dukkanin bangarorin guda biyu farawa da shi lauya
a farko cikakken suna da matsayi
na sunana Abubakar Ahmed Delimi lawyer ne a legal aid council Nigeria nan gidan musala ina tsaya ma wadda aka yi kara a wannan shari'an
akan me aka yi kararsa
aka yi kararsu ne wai shi yana tuhuma su ne cewa sun bata mishi suna alhali kuma su kuma korafinsu asali yar shi ce aka shi wanda ya kara yayi wa ciki to sakamakon haka sai suka je Bamfai daga Bamfai har suka je welfare aka je asibitin Murtala aka yi guji aka tabbatar da cewa shi mai kara a wannan shirin shi yayi mata ciki ita wannan yarinya Aisha
mai makon shi karar da yake cewa sun bata masa suna a bincike da ake yi sai aka yi gwaji sai gwajin ya nuna cewa a'a ba fazancin bata suna lalle lalle shi wannan abu a bisa bayanan da gwaji ya nuna
to yanzu da muka zo kasancewa shigowarmu ta farko don tabbatar da adalci muna so ne kotu ta daga kuma mun nemi kotu ta daga mana saboda mu yi nazarin mu har hada shaidu ta takarda da su mutane wanda za su zo su ba da shaida mun zo mu gabatar da takardu irin su gwajin da aka yi a asibitin Murtala da sauransu da zuwa tabbatar da cewa haƙƙin shi ya aikata wannan shi yasa muka nemi a daga
yanzu yaushe aka daga muku don ku yi wannan nazari ku dawo kuma kotun albashi ita kuma ta yi abin da take ganin ya dace bisa doron nafsi da tanade-tanaden doka
na'am dama ita fair hearing ne dama ce na adalci wanda kotu take ba kowa makara idan sun zo gaban kotu idan sun nemi a daga right of fair hearing ne ake cewa yadda ya zo a constitution idan lawyer ya nemi ko makara ya suka nemi a daga sai a daga musu saboda yin nazari to wannan dama ce na fair hearing na adalci kenan so mun nemi a daga mana kuma daga mana zuwa 14 15 na watan hudu insha Allah za mu yi muzanna da client ina mu tattauna mu har hada shaidun mu gabaki daya a wannan ranar sai mu zo mu bayyana ko
amma a matakin farko sunan ka nake so in fara
da shi Ibrahim Rabiu
menene kai ne waye a wannan shari'a mai
kara ni ake kara ni nake kara
a farko
eh a farko
me kai karaka
saboda uban yarinya ya zo na tsaka ya ce an yi wa ɗansa ciki ta hayu kuma ya ce ni wanda ni babu wani mu'amala da ni da ita ko ta gaisuwa babu wanda ɗan gidansu ma sun faɗa yanzu haka ina nake magana babu kowa a gidansu da yake bibiyar sa saboda ƙarya yake yi kuɗi suke so yasa ta ce na ba su 20,000 duk wata ya ba za ta taɓa kawo min ita ba har abada sannan sai su zo yau da wannan ƙya gobe su zo da wannan ƙya saboda
haka kamar ya
ƴa mace wata jariya suke zuwa ita in sun zo da wannan gobe sai su zo da wannan
mama guda ɗaya ake
guda ɗaya suke zuwa kuma a farko sun ce jariri saboda haka sun je sun ɗauko duk wanda ya ɗauko har human right sun ɗauko sun zo sun bibiya sun ga ƙarya ne ba su ƙara shiga ba
ne a ta ka fahimta
ne a ta fahimta yauwa sannan lauyoyinsu ma na baya da suke zuwa da sun je na zuwa kuma saboda haka yanzu maganan nan ma da nake maka magana tana ban fai CID saboda haka wannan abu da iya da rikitarwa da yiwuwa a ciki
wani zai ce ai kotu ta girma ban fai tunda gashi a gaban kotun ma kuma babbar kotun ma ta shari'ar musulunci
na kawo su nan suka zum suka tafi ban fai suka kai tsara cewar gashi ne saboda suna ganin kotu za ta faɗi gaskiya za ta kuma duba ta gani sai suka je ban fai yanzu haka ina da na gaya maka muna ma zuwa ban fai yanzu haka dinnan kuma sun samu mun je mun yi DLA lawyer sai ya ce su ce ba su yarda da shi ba tunda ba ɗan sanda aka je ba yanzu haka duk a wannan matakin muke zaune kuma yanzu ka duba yarinya ce aka ce wai ta yi ciki wata tara wata taɓa ciwon kaiwa kuma ba ta taɓa ganin ciki ba akwai matan aure a gidansu sama da mata biyar wanda kowace tana da ɗaya sama da biyar
wai wataƙila duk waɗannan wasu shaidu ne wasu hujjoji ne da kake ganin ka riƙa ka dogara da su ya Allah a nan gaban an zo za ka gabatarwa da kotu
ai wannan ma ba sai gabatarwa da kotu ba ai da yarinyar da aka ce wai shekara 14 ta yi ciki wata ɗaya har wata tara ta haihu lafiya lau ba taɓa ciwon kai ba ba a taɓa ganin girman ciki ba ba taɓa lalura ba kuma ta haihu kuma ta ci gaba da zuwa makaranta
to mai sauraro kamar yadda kake ji wannan turka-turka dai tana gaban kotu kuma ɓangarori guda biyu ka saurara da ɓangaren su masu kariya wanda lauya yake tsaya musu inda a yanzu shi lauyan yake ganin cewa ma reshe ne yake shirin juyewa da mujiya maimakon shi da ya kara an ɓata masa suna suna ganin suna da wasu hujjoji da za su iya gabatarwa su kuma tabbatarwa da kotu cewa ai shi ne ma ya yi wancan ciki kaga su suna ganin reshe ne ma zai juye da mujiya a yayin da a hannu guda kuma shi yake ganin cewa ba fa shi ya yi wannan ciki ba akan gaskiyarsa yake hasali ma shi ma yana da nasa hujjoji da zai iya gabatarwa da kotun domin dai ya gamsar da ita cewa ba fa shi wannan ciki ba ba ma shi da alaka da wannan yarinya kuma ya zuwa yanzu dai an daga wannan shari'a kamar yadda kuka ji zuwa wato ainihin lokaci na gaba domin a dawo a saurari kowane bangare da shaidunsa da hujjojinsa ya gabatarwa da kotu kuma kamar yadda na iya shaida wa idona a zaman kotun na wannan lokaci mai shari'a Ibrahim Sarki Yola na babbar kotun shari'ar musulunci da take zamanta a nan Ufu Kudu ya fito karara ya faɗa cewa ba shi da ra'ayi ba shi da sha'awa ba shi da wani manufa ko wani abu a wannan shari'a illa abinda nassi ya faɗa da shi zai dogara da shi zai kalla da kuma tana dan doka da irin hujjoji da shuru da aka gabatar shi kuma ya faɗi nafsi da hujjoji da ayoyi da hadisai ya faɗi hukunci wanda hukuncin Allah ne ba wai ra'ayinsa ba hukuncinsa ba sai dai mu jira lokaci mu ga meye hujjojin kuma meye abubuwan da za a gabatar sannan kuma ina za ta jirkita wannan shari'a fatan mu dai Allah ubangiji ya taimaki adalci ya taimaki kotu wajen tsayawa gaskiya ta fito a bawa mai haƙƙi haƙƙinsa wanda kuma ba shi da haƙƙi a wanke shi a sallame shi kamar yadda mai shari'ar ya alƙawarta a gaban kowa Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 da ne ta muryar zamani daga nan babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a ƙofar kudu